Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Africa akan mita 102.5. Sai kuma tashoshin amfani Radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kana masu na'uran computer sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 23 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai
a Najeriya kungiyar likitocin nan ta kasa da kasa da ake kira Doctors Without Borders a turanci ta ce kan gudun hijira a wasu sansanonin kasar suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa a Somalia sojojin kasar sun kashe mayakan sa kai na Al-Shabaab suka kuma gano makamai da albarusai a wani matakin soja da suka dauka jiya Laraba a nan Amurka kuma mako na biyu a jere ke na jam'iyyar jam'iyyar Democrat a majalisun dokokin Amurkan suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman tilas sai majalisa ta dauki mataki kan tarzoma da ake yi da bindigogi
to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ci halin da zawarawa suke ciki domin yau ko ne majalisar dinkin duniya ta kebe a matsayin ranar da mata suka rasa majajan su yanzu sai kuma mu leka a Britania domin jin inda hankalin mutane mazauna kasar ya karkata game da kur'an raba gaddaman da ake jefa yau akan Britania ta ci gaba da zama cikin tarayyar Turai ko kuma a'a
masu damuwa da yansu sauran wato mutane da ke tahowa da sauran kasashen Turai ba su ma damu da waɗanda suke shigowa kamar daga Afirka da sauran wurare ba.
Haka kuma muna da rahoto akan kiran da uwar gidan gwamnan jihar Borno ta yi wa masu kuɗin jihar da su taimaka wa marayu da suka yi hasarar iyayensu da Boko Haram ya kashe musamman da yake saura 'yan kwanaki kaɗan sallah bayan nan kuma muna da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu da karatu daga Kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar likitocin nan ta kasa da kasa da ake kira Doctors Without Borders da turanci ta ce kan gudun hijira da suke wasu sansanoni a Najeriya suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa. Wata tawagar likitocin kungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke Bama a jihar Borno sun gano yara 16 suke fuskantar matsanancin yunwa da ta kai su dab da mutuwa wadda nan da nan kungiyar ta mika su ga wata cibiyar jinyar waɗanda yunwa ta yi wa katutu. Kungiyar ta faɗa jiya Laraba cewa binciken da ta gudanar ya gano cewa kashi 19 na yara 800 da suka auna a sansanin suna fama da mummunar yunwa mai haɗarin gaske. Kungiyar likitocin ta Doctors Without Borders ta ci gaba da cewa ta kirga kaburbura 1,233,480 a cikin wannan adadi na yara ne da aka binne su cikin shekara ɗaya da ta shige. Akalla mutane 188 ne suka mutu a sansanin galibi saboda cutar amai da gudawa da kuma yunwa daga ranar 23 ga watan jiya zuwa yau. Akwai mutane 24,000 a sansanin cikinsu akwai yara 15,000 a wannan adadi 4,500 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 5 ne.
A Somalia, sojojin kasar sun kashe mayakan sa kai na Al-Shabaab, so kuma gano makamai da albarusai a wani matakin da soji suka kai suka dauka jiya Laraba a tsakiyar kasar, kamar yadda jami'an gwamnati da mazauna yankin suka bayyana. Wani sojan kasar mai mukamin Kanar, Ahmed Muhammad, ya gaya wa sashen Somalia na murya Amurka cewa sun kai Muhammad ne a wani wuri kusa da garin Masagawa, wanda yake kusa da El Dahir a yankin da ake kira Galgadud, ya ce an kashe sojan gwamnati daya. A matakin mazauna Masagawa sun gaya wa sashen Somalia na murya Amurka cewa sun ji karo wasu fashe-fashe masu karfin gaske yayin da sojojin gwamnati suke gabzawa da mayakan sa kan na Al-Shabaab. An dauki wannan mataki ne dai a daidai lokacin da shugabannin gwamnatin kasar da na jihohi suke wani taro a Baidoa babban birnin lardin yankin B da ke kudu maso yammacin kasar domin su tattauna kan batun tsaro lokacin zaben kasar da aka ayyana cikin watan Agustan bana.
A nan Amurka kuma mako na biyu kenan a jere 'yan jam'iyyar Democrat a majalisun dokokin Amurkan suke hana ayyuka a majalisa baki daya. domin neman majalisa ta dauki mataki kan tarzomar da ake da bindigogi matsalar da ta addabi al'umma na baban nan shine wanda aka yi a Orlando na jihar Florida jiya Laraba wakilai yan Democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisa wanda ya shahara zamanin yakin kwato wa tsiraru yanci John Lewis wato wakili mai wakiltar jihar Georgia suka fara zaman dirshin a tsakiyar zauren majalisan har sai majalisa ta amince za ta gabatar da doka kan batun saye da kuma mallakar bindiga a cikin shekaru 12 da suka wuce laifuffuka da aka tafka da bindigogi sun halaka Amurka fiye da abinda cutar kanjamau ko sida ta kashe fiye da waɗanda suka halaka a fagen yaƙi ko waɗanda shaye-shayen muggan ƙwayoyi baki ɗaya suka kashe in ji dan majalisa John Lewis cikin wasiƙa da ya tura wa shugaban kakakin majalisar wakilan wato Paul Ryan da farko ɗan Republican suka yi tabga kulkin kakakin majalisa da nufin neman a natsu amma da wakilan ɗan Democrat suka ki watsa ɗan Republican suka ce majalisa tana hutu na ɗan wani lokaci suka kashe na'urorin magana to ko da shi ke akwai hasken lantarki an dakatar da nuna abin da ke faruwa a zauren majalisar ta talabijin domin sai idan majalisa tana aiki baki ɗaya ne ake nunawa kai tsaye ta talabijin din nan da nan ɗan Democrat suka kaddamar da wasu hanyoyi na nunawa duniya zanga-zanga da suke yi ta kafofin sadarwa na zamani wakilan sun samu doki daga takwarorinsu a majalisar dattijai waɗansu kai tattake zuwa majalisar ta wakilai suka shiga cikin zanga-zangar cikinsu har da Senator Elizabeth Warren da kuma Senator Bernie Sanders
dan takarar shugaban kasa Amurka karkashin jami'ar Republican Donald Trump jiya Laraba ya ci ciki Hillary Clinton ya ce abokiyar takararsa ta jami'ar Democrat tana iya zama mutum yadda tafi kowanne dan takara da ya taba neman shugabancin Amurka rashin gaskiya ita kuma Clinton ta maida martani cewa zarge-zargen nasa ba wani abu bane illa karairayi a cikin jawabin da ya yi jiya a birnin New York yayin da yake magoya bayansa jawabi suke sowa Trump ya zargi tsohon sakataren harkokin waje na Amurka cewa ta goyi bayan manufofin Amurka a kasashen waje waɗanda ya haifar da kashe-kashe da lalata dukiya da ya janyo ta'addanci tsakanin shekara 2009 zuwa 2013 sannan daga bisani ta azurta kanta ta wajen gabatar da jawabi da ake biyanta miliyoyin daloli sukar da Trump ya yi wa Clinton ya zo ne kwana ɗaya bayan da ta yi kaca-kaca da ikirarin cewa shi mutum ne da ya kware ta fuskan kasuwanci ta ambaci matakan da ya ɗauka har sau huɗu na ayyana kamfaninsa a zaman wanda hannun jarinsa ya karye.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau take ranar ƙuri'ar raba gardama tsakanin magoya bayan shirin fitewar Ingila daga kungiyar tarayyar Turai da masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zama cikin wannan kungiya. Masu hankalin ƙasar ta fice sun dage cewa wannan ne damar da 'yan ƙasar suke da ita na ƙwato 'yancin ƙasar da ma sake karɓe ikon kan makomarta. Da yake magana jiya Laraba a Essex tsohon magajin garin birnin London Boris Johnson ya ce haƙiƙa ji nake kamar gobe za ta kasance ranar independence. Prime Minister David Cameron shine jagoranci matakan ƙarshe na ganin 'yan ƙasar sun goyi bayan ƙasar ta ci gaba da zama a cikin wannan kungiya. Duka sassan biyu suna ƙoƙari ne su shawo kan waɗanda sa'o'i 24 suka rage kamin a jefa ƙuri'ar ba su yanke shawarar ɓangare da suke goyon baya ba. Wannan lokaci ne na rashin tabbas a ƙasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a kungiyar tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu buɗe taskar rahotannin ne da halin da mata da suka rasa mazajen su suke ciki kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yau ranar tallafa musu. Ga rahoton da Haruna Daudaju ya haɗa muna kan wannan al'amari.
A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da matan da suka rasa mazajensu a faɗin duniya. Irin wannan rana dai yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma idan irin waɗannan mata da suka kasance 'yan rabbana ka wadata mu sakamakon irin halin kunci da suka faɗa na rashin masu ɗaukar nauyinsu musamman ma a shiyar Afirka ko kuma nan arewacin Najeriya inda akan samu yawaitan hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda a ƙasari akan kashe mazajensu ne. Irin waɗannan mata dai kan faɗa ne cikin halin ƙaƙani-gahi ganin cewa akan haifarsu da marayu masu yawa ba tare da wani dukiyar da zai dauki nauyin karatun ƴaƴansu ko kuma ci da su ba, wanda wani lokaci har hakan yi barazanar konar su a gidar haya ko kuma koran ƴaƴansu daga makarantun da suke sakamakon gaza biya kudaden makarantun ko kuma kudin hayan. Na dai tuntubi irin waɗannan mata wanda mafi yawan su suka rasa mazajen su sakamakon rigingimun ƴaƴan kungiyar Boko Haram, wanda kuma suka sheda mini irin halin da suka fada kamar haka.
Malama wannan danke ne?
Yara na goma. Kace baban su Boko Haram.
Shi na goma?
Wannan na goma.
Eh, kace baban su me sa ne shi?
Boko Haram ya kace ja gomar gida.
Gomar gida?
Eh,
wannan anguwa. A gabanki?
A gabana ya. Ya kira na fita yana mike mata ba wannan. Sai sun kace. Yanzu yara na goma.
Wannan shine na nawa?
Wannan dawo ta na ne. Yanzu da an kore ne gida ɗaya. Kire ya san kiran na gudu na.
Kaman shekara nawa ne aka kashe shi? Jaga shekara biyu? Shekara hudu? To yamma goni ya kike shanin rayuwa ne ganin cewa ba su da baba kuma kina da yaya har goma kuma duka marayu.
Ina son gida ne, aya ne sun kore ne yanzu. Yana kokacin shekara da ke ga ido na baba na gani. Ba mu da abinci na yau, kiyan mama mai kula da haka mu.
Kana kike zama yanzu haka?
A London ne.
London ciki? Me sunan naki?
Me sunan naka? Ina Fatima Gwani Muhammad.
Fatima Gwani Muhammad. Yanzu sun kore ki a gidan haya, ina kike da zama?
Ban fita ba ne, nace su ba ni notice ko Allah zai taimake ni biya gidan haya. Shine yanzu na roƙo mai gidan haya shine
na. Da aiki nawa ne yake?
Ya na kudu ne.
Eh, ki da zuwa nan su ma marayu ne kuma uban su nan.
A'a, marayu ne.
Na, me ya samu uban su?
Uban su wannan bom ne ya dauke shi.
A ina?
A bakin kasuwa. Lokacin da wajen ƴan nono goma ya tashi ne, a dalilin shi ne baban shi ya
da mun wani hali kuke ciki ne ke ba kina da yaya har hudu kuma ba su da uba ga marayuwa gaban ki?
Wallahi muna cikin damuwa gashi nan gidan haya.
Su nawa ne marayuwa a gaban ki?
Su shida.
Su shida, me yasa mahaifin su?
Mahaifin su an bibbige shi ne. Dan yana aikin gwamnati a metro yake aiki, to ya yi sallan, ya fita sallan isha kai aka bindige shi a kotan gidan
mu. Ya rayuwa take gare ku ne ga marayu ke ma?
Sai dai mu ce alhamdulillah. Mutum da kullum wahala yake ta shi yanzu.
Yanzu ina ke da zama?
Yanzu ina zama cikin gari, ina zama a lambu karbugun gargar.
Wasu mata kenan da suka rasa mazajensu a jihar Borno ke bayyana irin halin da suka shiga, musamman ma na mawuyacin rayuwa, da yanzu hakan ke miƙo ƙambarin su ga al'umma wajen neman tallafi da su da yayansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Haruna Dauda Biyu, mun kuma gode. Yau ne ake jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a akan Birtaniya ko ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a. Abokin aikinmu Usman Ahmed Kabara ya yi hira da wani mazauni Birtaniya akan wannan jefa kuri'an da ake yi. Usman ɗin ko ya fara tambayar Ibrahim Kwasau ne, shin ina hankalin jama'a ya karkata ne game da wannan al'amari?
Kawunan mutane ya rabu kashi-kashi. Wasu suna ganin rabuwan ya ta alheri, wasu kuma suna ganin zama cikin euro din ya ta alheri, musamman kaman waɗanda suka manyata yawan shekaru, suna ganin su rabuwa da sauran
ƙasashen
Turai shi ne mafi alheri. Amma ɗan manya-manyan 'yan siyasa haka nan da waɗanda suke sun wato sun ƙware a harkan siyasa da kuma economy, su suna ganin kasancewa a cikin tare sauran ƙasashen Turai shi ya fi alheri, saboda suna ganin idan sun ware to kusan akwai abubuwan da suke samu, misali saboda wannan kawace ana dan raga musu wasu abubuwa akan su domin investment. Yanzu in ka duba
wato zuba jari
ya fi da ba ka ce za ka zo Ingila ka zuba jari ba, saboda tsadan abubuwa, tsadan ma biyan kuɗin ma'aikata da sauransu. To wannan zai jawo yawancin manya-manyan kamfanoni wato business nasu a nan Ingila su koma wasu ƙasashen Turai, saboda ya kuma su sauki.
Eh, wato suna kallon ribar abin da rashin ta.
Eh, haka ne.
Eh, to eh, amma zaka ga cewa a baya mutane da suna ana zaka ji ana raddadin cewa ai Burtaniya tana son ta fice daga cikin tarayyar Turai ne saboda suna zargin cewa wasu ƴan wasu kasashe za su iya zuwa su cika musu kasashe saboda musamman maganar ƴan gudun hijira din nan. Ka ji wani ra'ayin mutane misali me shi wasu suna fadan wani abakan wannan ko in ce ku da kuke zaune a Burtaniya kuna fadan wannan?
Eh, akwai waɗanda suke da kusan in ce irin wannan ra'ayi amma sun mafi damuwa da ɗan uwansu sauran wato mutane da ke tahowa da sauran ƙasashen Turai. Ba su ma damu da waɗanda suke shigowa kamar daga Afirka da sauran wurare ba. Sun fi damuwa da Turawa.
Oh, Turawa na cikin Turai kenan.
Na cikin Turai. Saboda su ne idan sun zo kamar Ingila ko Burtaniya, gwamnati dole ta ɗauki nauyin tabbatar da cewa sun samu muhalli, sun samu ƴan kuɗaɗe haka idan ba su da abin yi. To dole ne gwamnati za ta rinka ɗan ba su wasu ƴan kuɗaɗe saboda su samu biyan buƙatu. To shi ne damuwansu.
To mun gode Usman. Yanzu kuma ga kiran da uwar gidan gwamnan jihar Borno ta yi na tallafawa marayun da suke cikin jihar musamman wanda iyayensu suka rasu sakamakon Boko Haram. Haruna Dauda biyu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abin da nake so in sake faɗa ma sauran 'yan Borno, ba wai ba mu da masu kuɗi ba ne, muna da su, amma zuciya ne. Don Allah, ina so na yi season wannan opportunity da in kira sauran masu kuɗin Borno State. A bar bambancin ko siyasa ko yanzu siyasa ya riga ya wuce. Abin da in take facing ta fi ƙarfin siyasa. Dalla su zo su mara ma gwamnatin baya da sauran wanda suke yi masu yi ɗin kalilan ne ba su da yawa a cikin state. Dalla ku zo ku mara mana baya dukanmu mu ga inda za mu iya mu ga mu canja rayuwar yaranmu da kuma wayansu da ba su da ƙarfin hali.
Ita ma kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Borno Dr. Zainab Gimba ta taɓo wani batu ne mai so sarai kamar haka.
Akwai inda muka je da His Excellency Honorable Kashin Chetima Abama, wani tent da muka je yara 13, a cikin 13 na ba wanda ya san uwar shi ko uban shi ko yadda suka mutu ko inda suke. Kuma a cikin su ba wanda yake da wani dangi by blood or by law wanda ya ga shi wannan shine wanda ya kamata dole ya kula da shi. What His Excellency was emotional and he was crying.
To waya marayun ke ji ne game da wannan tallafi da aka yi musu na kayan sallah?
Usman, kai ma maraya ne? Waye ne aka karasa? Babanka? A ina ne?
Bintu Suga?
To ya kake ji game da wannan taimako da aka yi muku? Ka ji daɗi? Wani abokinka ne?
Abdullahi Bashir Gari.
Ka ji daɗi? Kai ma maraya ne? Waye ne aka karasa?
Babanka?
Shekarar ka nawa?
Shekara na 10.
Sannu ba? Wani yaro ki ne?
Yaro na.
To kin samu ke mako?
Ya
kuke ji?
Mun gode wallahi. Mun gode sosai. Allah ya taimake shi inda ya taimake mu.
Shi wannan shi ma maraya ne?
Maraya ne ba baban shi. Kuma yana ciki tukuna ya rasu.
Baban sa wannan nan bayan ki din?
Yana ciki. Ya rasu. Yau shekaran shi ɗin.
Allah ya gafarta
masa. Mun gode.
Kuma Allah ya raya.
Inda ya taimake mu an taimake shi.
Amin su ma'ana.
Sannu ba. Wasu marayu kenan ke bayyana jin daɗin su game da tallafi da uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajjana na kashin taya musu na basu yaldinan addaba da shadda da za su ɗinka don su samu abin sawa a sallah. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kiyaye. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fatan iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya kawo muku hira ta musamman da muka yi da wata da ta kubuta da tsohon ciki daga hannun kungiyar Boko Haram bayan ta shafe shekara guda a hannunsu. inda kuma aka yi mata auren dole duk da yake tana da miji da kananan yara kafin aka sace ta. Yau ma shirin ya yi hira da waɗansu ‘yan mata ‘yan ƙasa da shekaru 14 da waɗansu ƙattiya ƙungiyar suka riƙa yi wa fyaɗe da sunan aure. Ga yadda hirar waɗannan yara ta kasance da wakilin mu Haruna Dauda Biyu.
Wannan ‘yarki ce?
Eh, ‘yata ce.
Ana kika haife ta?
A daji na haife ta.
Dajin ina kenan?
Jeji Sambisa.
Kamar dama kin je da cikin ne ko kuwa can kika samu cikin?
A'a, cikin su suka bani cikin su ne.
Su yaran da suka ɗauke ki? Yanzu shekaran ta nawa wannan ‘yar?
Azumi ya da shekaran ta biyu.
Tun kamar tun yanzu suka ɗauke ku suka kai ku daji?
Dama muna tare da su iyayena ne a daji ɗin. Sai suka zo suka ce ma babana za su aure ni, dama muna ƙauyen yin noma ne a gani.
Ba ƙauye kuke?
Eh.
A wani gari kenan?
Ƙauyen Sambisa ɗin ne. Shi ne suka zo za su aure ni, kuma ni nace ba zan iya aure su ba. Suka ce ma babana in baka ba mu yarinyan kanan ba za mu yanka ka. Sai babana ta tunta kan da za a kashe ni eh ki aure su kawai. Sai suka aure ni, mun yi wata uku da shi, sai suka zo yaki kwaye na ne, sai aka zo aka kashe shi. Sai aka zo aka ga mun fa gashi wane fa babu an ga an kashe shi. Suke na sai na tattaro zuwa gidan mamata na zo na zauna shi ina da ciki ma ban sani ba. Sai suka zo suka ce za su kara aure ni, nace ba zan aure ba. Suka aure kan wata da dole suka tafi da ita. Kuma babu su riga sun kulle hanya lokacin ba za su bar mutane su fita su ce za su zo irin birnin nan ba. Sai ji mamana ta bani kuɗin wata gashi kin same su a hanyar sun kama ki maki ce za ki je awon cikin ki ne za ki je ki dawo. Sai kenan sai ki gudu kamar mamana ta ce min. Sai kenan muna zaune haka sai na zo kwandaga kawo wannan ba mana zana ya sati daya sai na shiga motar wannan fulka sai na shiga na je Kamarun. Ya je na zauna Kamarun haka nan sai na je na aifa ƙauyen Kamarun. Daga na aifa ƙauyen Kamarun muna zama haka kuma sai suka zo suka kara kwaso ma ƙauyen da muke zama bayan sun karba bama. Sai suka zo suka kara ba suka kawo mu zuwa bama. Sai muna zauna bama haka kuma sai sojoji sun karbe mu hannu suka kawo mu zuwa nan wurin.
Yanzu kamar mai kike so gwamnati ta taimaku?
Taimana taimakon ba za mu iya mu rike kanmu bane sai san zaman da muke yanzu bane da ɗan uwa nan kowa daga ni sai Kano sai yarinya na bane da ɗan uwa na ma nan wurin.
Na labarin iyayenki?
Ban iya ka shekara ku yanzu mu rabu da shi bana ji labarin su.
Na kuma samu damar tattaunawa da ɗaya ta ce shekarun ta 13 da haihuwa da ke ɗauke da juna biyu. Wata ce kuma ta same shi ne sakamakon auren dole da ta ce ayan kungiyar Boko Haram din sun yi da ita. Kamar shekaran ki nawa ne a hannun ayan kungiyar Boko Haram?
Shekara na ɗaya.
A ina suka ɗauko ki?
A Bama.
Suka kai ki ina?
Suka kai ni jejin Iza.
Jejin Iza a can yankin ina ne?
Can yankin Bama kenan.
Kamar ke shekarun ki nawa da haihuwa?
Shekara na 13.
Ina mahaifiyarki?
Tana nan cikin.
Ke da mahaifiyarki nan samu labari duk sun kwashe ko?
Haka ne.
To gashi kamar alamun kina da ma juna biyu ko?
Haka ne.
A wurin nasu kika samu juna biyu?
Eh.
Sun yi miki aure ne ko kuwa ya aka yi?
Aure ne suka yi mu.
Kin amince ne ko kuwa kawai suka ce sun ɗaura miki aure?
A'a ban amince ba sun yi min auren dole ne haka.
Yanzu kamar menene kike so gwamnati ta yi miki ko kuma ta yi muku musamman ku da ku samu kanku cikin wannan hali ganin cewa an ɗauke ku har an ja muku auren dole gashi kuma abin da ya faru?
Sai dai mu ci abin da suka yi mana Allah ya isa tsakaninmu da su. Gwamnati kuma taimakon da muna so ya yi mana Allah ya sa mutanen da suna hannunsu ya fitar da su da wajen iyayensu kamar mu da mun so wajen iyayenmu kenan.
Kamar yaushe aka kwato ku ne?
Mu ne mun dawo daga kafinmu zuwa cikin Bama.
Kin taɓa aure ne dama?
A'a ban taɓa yi ba.
Wakilin namu ya kuma yi hira da wata mace da kungiyar Boko Haram ta kashe mijinta bayan sace ta da 'ya'yanta biyu, wadda ita ma aka yi mata auren dole a sansanin inda ta shafa sama da shekara guda kafin ta tsere da 'ya'yan nata cikin dare. Ta fara da bayyana yadda aka sace su.
Muna madagali. Muna zama madagali sai an shiga madagali sai an tafi da
ku. An tafi da ku? Ku nawa lokaci aka tafi da ku?
Mutanen garin duka da sauran mata an kwashe mu an tafi da shi.
Kamar ku matan za ku kai nawa ne lokacin da suka tafi da ku?
Gaskiya su da yawa.
Lokacin da suka tafi da ku ina suka kai ku?
An kai mu jeje.
A jeje kuke zama haka ko akwai gida ne a wurin?
Ba gida jeje haka.
To ina wajen kwana fa a da kuke kwana a gindin bishiya ne ko kuwa haka tana kin ce ba gidaje?
A gindin bishiya.
Gindin bishiya kawai. To abinci wa yake baku?
Abinci su da suka ba mu suna ba mu.
To da suke samu abinci ganin cewa ba a noma babu komai ko su suna noma ne?
A bana wani ba sai noma ba.
To samu abinci kawai su kawo muku?
Eh.
Ku da kuke can kamar da me da me ko ganewa idanunku ne lokacin da kuke wannan jeji na Sambisa?
Suna nan maza din azubi haka.
Kamar akwai makamai da suke kuke gani a hannunsu ne?
Eh, akwai makamai a hannunsu suna yawo da shi.
Wani iri haka?
Bindiga dai kawai dai nika ban san sauransu ba.
To bayan an kama ku lokacin da aka kai ku wannan jejin akwai wasu da aka sake kamowa bayan ku aka zo aka haɗa ku da su?
Eh, akwai mata da yawa.
Ana maganan kamar matan Chibok su ma ana tunanin mutane suna wannan daji kamar yake kin gansu ko kuma kina jin labarin su da kike ji
ban taba gansu ba amma muna jin labarin su suna nan sauradin jirgi ya karkashe su
jirgi wani yare jirgin sama
eh
ko jirgin yaki din nan
jirgin da suna tafiya wannan
eh wanda yake jefa bomb
eh sun yana karkashe su
lokacin da kuke zama wannan daji kaman an taba kai hari hakan nan a inda kuke
eh ana tattafiya
ana kai hari
eh
to da fatar hukumomi dake da alhakin kyautata rayuwar waɗannan bayan Allah da kuma masu hali baiwa za su dauki matakan inganta rayuwar su abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin Haruna Dauda Biyu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to an gaida Malama Grace yanzu kuma ga karatu daga Qur'ani mai tsarki wadda Sultana Ibrahim Alfa Ahmed za ta yi muna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa wasi'a kursiyyuhu as-samaa'a wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ورسوله والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه والمؤمن كل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تمام الله الله يكرمك da yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan karan a takaice
a Najeriya kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ta ce jan gudun hira a wasu sansanoni a ƙasar Najeriya suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa wadda tawagar likitocin kungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani dake Bama a jihar Borno sun gano yara 16 suke fuskantar matsanancin yunwa da ta kai su dab da mutuwa wadda nan da nan kungiyar ta mika su ga wata cibiyar jinyar waɗanda yunwa ta yi wa katutu a Somalia sojojin ƙasar sun kashe mayakan sa kai na al-shabab 8 suka kuma gano makamai da albarusai a wani matakin soja da suka dauka jiya Laraba a tsakiyar ƙasar kamar yadda jami'an gwamnati da mazauna yankin suka bayyana wani sojan ƙasar mai mukamin kanar Ahmed Muhammad ya ga sashin Somalia na murya Amurka cewa sun kai samaman ne a wani wuri kusa da garin Masagawa wanda yake kusa da Eldir a yankin da ake kira Galgadud ana Amurka kuma mako na biyu a jere kenan yan jam'iyyar Democrat majalisun dokokin kasar suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman majalisa ta dauki mataki kan tarzoma da ake da bindigogi matsalar da ta addabi al'umma a sassan kasar daban-daban na baba nan shine wanda aka yi Orlando a jihar Florida jiya Laraba wakilai yan Democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisa wanda ya shahara a zamanin yakin kwatowa tsiraru yanci John Lewis mai wakiltar jihar Georgia a majalisar wakilan suka fara zaman dirshin wanda har zuwa yanzu suke ci gaba da yi duk da cewa majalisar tana dauka matakai na kada kuriyan ganin cewa ta janye daga bakin aiki Dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Laraba ya cece Hillary Clinton ya ce abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat din tana iya zama mutuniya da tafi kowane dan takara da ya taba neman shugabancin Amurka zama mara gaskiya.
To madalla da takaita duk labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu Amadun kuwa da kuwa anan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya tana gabatarwa. Sai Cuba Hiro Jodone da ya bada umarni da injiniyan mu Jimmy. Ni Ladan Ibrahim ake cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.